الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هل هو من التلوم وهو التلون والتردد، أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال سعيد بن زبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال قتادة: هي الفاجرة. وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، يلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، ويلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع على عن إساءتي. وقال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه، إلا يلوم نفسه على كل حالات، يستقصرها في كل ما يفعل، فيندم ويلوم نفسه. وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم، وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها، وأنها لا تستقر على حال واحدة. والأول أظهر، فإن هذا المعنى لو أريد لقيل المتلومة كما يقال المتلونة والمترددة، ولكن هو من لوازم القول الأول، فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه، فالتلوم من لوازم اللوم. والنفس قد تكون تارة أمارة، وتارة لوامة، وتارة مطمئنة، بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذا. والحكم للغالب عليها من أحوالها، فكونها مطمئنة وصف مدح لها، وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها، وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يعلم الأكيدية حدا مؤمن صافية تتلاتة شدة قوتا ربيع الآخر الشكرة تدبود إيدة دليه لودة أربعين دين هجرة منذ صلى الله عليه وسلم ونشيني أكو قوتا شابي الشكرة تدبود بيدة شاترة نساء في ميلادية ونشيني درس منا 80 دبير أكرت اللتاف إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان نمال ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى كمضى متاشني أسابا مفصلي أجيل أبابي نابو مشاهدها da muka fara shi akan hanyoyin maganin cututtuka, amma ya fara da cututtukan da sukan samu rai sakamakon ko zuciya kai sakamakon sai tsarar da rai yake yi akan mutum. An-nafsu nan ana nufin wato kan mutum, kamar yadda muka tattauna muka tantance shi amma a makon da ya gabata. Kuma ya kawo mana cewa nafsu na mutum kamar yadda ya zo a Qur'ani ya zo da siffofi guda uku: akwai nafsun mutuma'inna, nafsun lawwama, da kuma nafsun ammaratun bisu'i. To ya gaya mana siffofi na annafsul mutuma'inna, ran ko zatin mutumin da ya nutsu da Allah ya yadda da shi a matsayin ubangiji ya nutsu da shari'ar sa ya gaskata shi ya karkata ya jingina gare shi ya dogara gare shi da dai sauran sifofi da ya ambata mana yau zamu tashi akan fasali da zai magana akan annafsul lawwama me ake nufi da annafsul lawwama la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawwama wannan shine mahallin da aka fadi wannan sifa a cikin ta a suratul qiyama malai ce wa ammal lawwamatu amma shi mutum da za a ce ransa ko zatin sa ya siffantu da kasancewar lawwama wanda asalin lawwama shine zai mana bayani me ake nufi yace faktulifa fi ishtiqaqi hadhihi al-lafza malamai sun saba dangane da daga wannan asali aka ciro wannan kalma nan yana zancen ishtiqaqi ishtiqaqi yana nufin masdarin da aka ciro wannan kalma daga gare ta a larabci yau hal huwa min at-talawumi shin an ciro wannan kalmar lawwama daga at-talawum wa huwa shi kuma at-talawum da mimu shine at-talawunu wat-taraddudu daga wannan asalin ne aka ciro wannan kalma ko kuwa at-talawun shine yawan canzawa rashin tabbata a hali daya yau wannan gobe wancan yau fari gobe baki yau hanci ne gobe sukuni ga haka yawan canzawa a hali wat-taraddudu da kai kawo ma'ana dai rashin sabati wuri guda shi ake nufi da at-talawun wannan mun sani daga launi yau wannan kala gobe wannan kala at-taraddud kuma dama shine je kaka dawo to shin wannan masdarin na wannan kalmomi guda biyu daga nan ne aka shiro al-lawama ran da baya tabbata a hali guda shi ake nufi da lawama au ko kuwa min al-lawmi daga zargi zargi shine asalin kalmar da aka shiro lawama ma'ana mai yawan zargin kanta yace wa ibaratu salafi taduru ala hadain al-ma'nayin duk abinda aka ruwaito daga magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai masu magana a babin tafsiri wanda aka ruwaito magaganin su wajen fassara al-Qur'ani to magaganin da suka yi koma me suka faɗa ba sa fita daga waɗannan ma'anoni guda biyu akwai labuzza da yawa da aka ruwaito wannan yace kaza ake nufi wannan yace kaza ake nufi kuma galibi za ka ga abin da yake malami take kira ne a sabani na mene na tanawu'i wato ikhtilafi ne na tanawu'i ba ikhtilafi na tabaddi ba mana an fadi abu ɗaya ne aka yi amfani da lafuzza daban-daban ake siffanta shi in ka je ka dawo za ka ga cewa ba zai fita daga wannan ma'ana ba wannan kuma kyan fahimtar tafsiri shi kan sa mutum ya kai ga irin wannan fahimta kamar yadda in ba ku manta ba in muka yi magana akan as-samad cikin al-Qur'ani ana sha ambata mana ko malamai sun ambaci ma'anoni da yawa sun kai 50 wajen ma'anar as-samad Allahu as-samad mana ibn Taymiyyah cikin tafsir suratul ikhlas yake cewa duk wannan guda 50 din in ka tattara su suna komawa ma'ana guda biyu ai ba ku manta wannan ba to wannan ma irin haka ne akwai lafuzza da yawa da aka rubuto daga magabata dangane da me ake nufi da annafsul lawwama amma mallan anan yake cewa wannan lafuzza da aka rubuto ba sa fita shine ma'anan taduru ala hadainil ma'anayin mana duk inda aka je ma ana dawowa ko dai wannan ma'anar ko wannan ma'anar mana ko ya zama lawwama ana nufin nafsun da ba ta tabbata a hali guda ko kuma ya zama lawwama ana nufin nafsun da take zargin kanta mun gano ne shikenan abin da ke faɗi an to nan kuma sai gutsuro mana wasu daga cikin lafuzan da aka rubuto daga malamai magabata yace qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair ya tambayi ibn abbas yace qultu li ibn abbas wa man lawwama menene al-lawwama qala ibn abbas yace hiya an-nafsul la'um yace rai mai yawan zargi ko abin zargi wannan ana amfani da wannan al-la'um da wannan ma'anar mai yawan zargin kansa kamar za a ce la'im shi kuma abin zargi wanda ya cancanci a zarge shi mai mummunan hali wa qala mujahid mujahid kuma ibnu jabr yace hiya allati tandamu ala ma fata shine ko ita ce randa take nadama akan abin da ya kufce wa talumu alayhi kuma ta zargi kanta akan sa in abu ya kufce na alheri bata samu tayi ba ta zargi kanta in abu ya wuce na daga sharri da ta aikata duk ta zargi kanta wa qala qatada ibn du'ama as-sadusi hiya al-fajiratu abinda ake nufi da an-nafs al-lawama shine rai na fajiri wato mutum mai aikata laifi kuma da duk wannan lafuzza ne da ai sun bambanta wani ma ba maganar zargin ne ba kamar wannan al-fajira bata yi ba ta da alaka da maganar zargin amma in ka kalle ta to tana koma zuwa ga mai zargin kanta akan fajirci ko yau wa qala ikrima ikram ikrima shi kuma yana cewa talumu ala alkhairi wa shar mai zargi akan alkhairi da sharri alkhairi da ya kufce sharri da ya auku misali wa qala ata an ibn abbas ata daga ibn abbas kuma yana cewa kullu nafsin talumu nafsaha yawm alqiyama duk wani rai dake zargin kansa ran kiyama yalumu almuhsinu nafsahu an la yakuna zidada ihsani shi mutumin kirki mai kyautata aiki ran kiyama zai zargi kansa akan cewa bai ƙara ba akan ayyukan alherin da ya aikata wannan tabbataccen abu ne duk mutum ran kiyama sai ya zargi kansa kamar da zai zo ambata mana saboda zai wa kansa hisabi ran kiyama kowa sai ya duba ayyukansa har mai shiga aljanna fa kafin ya shiga zai duba sai a ce ga irin aikin da ka aikata ko yaga yayi kadan ko yaga wuri kaza bai kyauta ba ina ma kaza yayi ba kaza ba amma dai sai an samu wannan zargi to haka ne shi kuma wanda ya mummunan aiki shi ma zai zargi kansa me yasa ya aikata don haka yalumul muhsinu nafsahu mai kyautata aiki zai zargi kansa Allah ya kuna zada ihsana ko raka'a biyu ce ya manta ya bari ga wata dama ta samu bai yi ba ko wani wuri ya zauna bai ambaci Allah ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutumin da ya zauna a wani wuri bai ambaci Allah ba to zai zama yana da kira mana wani abin damuwa wani abin nadama abin yayi nadama ne akan sarai kiyama duk zaman da zaka in baka ambaci Allah ba sai ya zama maka abin nadama ran kiyama nan saboda munasaba na taba ambata mana kisar wani daga cikin as-salafus salih yana cewa wata rana ya yi bacci sai mafarki da yassa da ta mutu yassa budurwa ta rasu sai ya haɗu da ita sai ya tambaye ta ke ku da kika je lahira me kika gani ne sai take ce masa baba ai abin da na gani shine wallahi in kana da damar da duk mintinka ma'ana duk lokacinka duk zamanin da zaka rayu ba za ka bar wani hali naka ba kai zikiri ba ka ambaci Allah ba to wallahi kai duk halin da kake da shi kai wani aikin alheri na nafila ta ce wallahi kai saboda idan ka je can ba abin da za ka gani sai ayyuka kuma za ka gan su sun yi kaɗan don haka duk lokacin ka karka ɓata shi ba kai amfani da shi ba
ya farka daga baccinsa ya gyara halinsa gashi da ma mutumin kirki ne amma ina ganin wannan ya ƙara tsorata cewa daga ranar yace ba zai sake bata lokacinsa a wani abu ba a rayuwa ba shi da lokacin hira ba shi da lokacin zagin mutane ba shi da lokacin kallafalle lokacin da zai zauna ya bata shi kawai dan kallo ba shi da lokacin da zai zauna ya ci mutuncin wani da zaman majalisa da makamantan irin waɗannan abubuwa duk inda mutum ya zauna ya irin wannan wallahi duk ran kiyama sai yayi nadama akai ko ba sharri ka aikata ba ka fahimci wannan ko baka aikata sharri ba baka zagi kowa ba zaman bata lokacin kadai sai kai nadama salin kiyama cewa ina ma tashi ne na shiga gida nayi nafila zaman nan da nayi na zagi wani da wani da wani ina ma cewa nayi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah ina ma wannan abun nan na ambata ina ma wannan abun kai na ambata sai kai nadama sai kai nadamar ina ma ka bada sadaka sai kai nadamar ina ma kai kaza ina ma kai azumi duk aikin alheri haka yace wa yalumul musii'u nafsuhu haka nan mummuna mai mummuna na aiki shi ma zai zargi kansa Allah ya kuna raja'a an isa'ati yace ina ma ya tuba daga laifinsa dan me bai daina ba dan me bai dawo daga wannan aiki mummuna da ya lalle sai mutun yayi nadama to mu mun dauka galibi wannan ne kawai mai yin nadama to ba shi kadai ne mai duk aikin alherin da ka bar shi baka yi ba zaka yi nadama a kansa domin zaka yi fatan mizanin aikin ka ya zama nauyin da aka nuna ya samu a ranar ina ma yafi haka domin kana kallon wani ran kiyama kamar kai tsammanin a duniya ka fi shi ashe yana da wani abu da yake aikatawa ko da kankani ne saboda dawwamarsa a kai ko kuma ko da kana ganin kamar ba mai muhimmanci bane saboda ikhlasinsa sai mizaninsa ya nauyaya da aka zo jeri a aljanna sai kan ganshi can kololuwa nesa da kai nan kuma a duniya ka rena shi ka dauka ba abun a kula shi bane kana tsammanin ma kila ma ba zai shiga aljanna ba zaka yi nadama ko ba zaka yi nadama sai ka ce ina ma nayi ikhlasi a wuri kaza ina ma ban zagi wani ba ina ma ban yi kaza ba ina ma ban yi kaza ba ina ma na ƙara ayyuka na nafila guda kaza kaza da kaza da kaza da kaza da na samu matsayina can sama cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai zaka samu kuwa ina masu ba cikin dai wasu waliye waliye gwargwadon ikhlasinka gwargwadon kuma wato kyakkyawan aikinka wa qala al-hasan al-hasan al-basri shi kuma yana cewa innal mu'mina wallahi yace na rantsa da Allah shi fa mu'mini ma tarahu illa yalumu nafsuhu ala kulli halatihi shi mu'mini ba za ka same shi ba sai face kullum mai zargin kansa ne akan dukkan halayensa duk halin da ma yake kai to shi yana zargin kansa gashi fassarar da yake nufi yastaqsiruha fi kulli ma yaf'alu cikin duk abin da yake aikatawa yana ganin ran ya tauya ya tauye shine ma'anar yastaqsiruha yana ganin ran ta yi kusuri bata kammala daidai bata yi daidai ba ma'ana yana ganin bai kyauta ba anan bai cika a nan ba nafilarsa kaza kamar bata cika ba wuri kaza kamar bai kyautata ba wannan abin da ya aikata ɗin ne yana ganin ko ya yi kaɗan ko kuma bai yi shi yadda ya kamata ba akwai bambanci yanzu tsakanin sallar da mutum zai yi ta cika fal da tsoron Allah da tunanin Ubangiji da razana da firgita da kuka da tunani da tuntuntuni akan ma'anonin ayoyin da aka karanta da kuma sallar da aka yi ta sura ce ba ruhi gashi an yi ikhlasi a cikinta amma kuma tunanin zuciya yawa a cikin tunanin duniya wannan sallolin guda biyu matsayinsu ɗaya ba matsayinsu ɗaya ba dole zaka ga cewa wannan tafi wannan to shi mumini kullum in ya samu damar da zai aikin kirki sai bai yi mai kyau ba to sai ya damu kan sai ya damu kuma sannan sai ya soki kansa yaga cewa ya takaita ina ma ya ƙara ƙarfin ikhlasin ina ma attention din da ya bayar a sallarsa ta rana kaza yafi wanda ya bayar kaga wannan ai abin da ya aikata ne gashi mai kyau ne amma kuma ina ganin bai kammala yadda ya kamata ba yayi zancen zuci yayi zancen duniya sosai a cikin sallarsa ba da sadaka haka ina ma wuri kaza ya bayar ina ma wani ya taimakawa ina ma danginsa na jini yayi kaza yayi kaza ga halin bukatar su duk irin wannan dai ayyuka da mutum ya aikata zai ga yayi taqsiri shine ma'anar yastaqsiruha ay ya'tabiruha muqassiratan yawa zai dauki ran cewa ya takaita fi kulli ma yaf'alu fayandamu wa yalumu nafsahu to sai kaga yayi nadama zai yi nadama ya zargi kansa wa innal fajira shi kuma mai laifi la yambi quduman shi kuma haka zai ci gaba shine kai abun ka gaba gadi shi ake nufi da maba quduman ka ci gaba la yu'atibu nafsahu baya zargin kansa bai ji komai ba ma ma'ana baya jin wani abu a zuciyarsa nan ku duba ba fassarar lawamar sai nan yake magana ba tunda kun ganin ai ya ce la yu'atibu nafsahu yana magana ne akan bambanci tsakanin mumini da fajiri shi mumini da'iman yalumu nafsahu ala alkhairi alladhi qassara fihi wa ala sharri alladhi sadara minhu to sannan shi kuma fajiri gaba ɗaya yana yin abin sa ne gaba gadi ba tare da ya wato zargi kansa akan mummunan aikin da yake aikatawa ba gani yake ma bai komai ba yastasbiru ma fa'ala min alfujur abin da yake aikatawa ma na fajirin yana ganin ba komai bane yana daga cikin mummunan abu a rayuwar mutum yana aikata laifi yana ganin ba wani abu bane ka kiyaye wannan duk abin da kake yi na laifi in kana ganin girman sa a zuciyarka to ana sa ran wata ran zaka tuba amma in ka kai marhalar baka jin komai ma kana aikata baka damu ba to wannan lalle sai dai ai ma kabbara hudu mutum ya halaka koda kankanin zunubi ne kana yi yau kana yi to kullun taruwa yake kamar da mai waƙe yin nake cewa innal jibala min al hasa duk dutse da ka gani ai daga tsakuwa ya taru ma'ana wani dutsen tsakuwa ce take haduwa kananan dutse ya hadu sai ya zama babba ko to haka kananan laifi in kana yi yau gobe ka kara kuma baka damu ba jibi ka kara baka damu ba kullun ka loda baka damu ba baka jin komai to sai ka ga ya zama babba shi yasa suke cewa karamin laifi idan kana aikata shi tare da israri ba tare da jin komai ba to a hankali zai zama kabira saboda zai kai mahallin da wata ran zai cancanci ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa a lissafa laifi a matsayin kabira kamar la'ana da makamancin waɗannan abubuwa za ka kiyaye yin laifi shi kansa zunubi da laifi musamman na ɓoye ɗin nan da za a ɓoye a riƙa yi ka yi ƙoƙari ka daina shi ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana sannan ya ci gaba yake cewa wace yawa wannan abin ya kawo riwaya ta shi da ko yace Ahmad ne ruwaito wannan magana ya dai kawo wannan duka riwayoyin ne na daga Sa'id ibn Jubair da Qatada da sauransu Mujahid da sauransu ya kawo riwaya galibin su aka same su a cikin tafsirin al-Imam al-Tabari a wajen fassarar waɗannan ayoyi ko kalmomi to sai ce fa hadhihi ibaratu man dhahaba ila annaha min al-lawmi waɗannan kalmomin da kuka ji su ne abin da aka ruwaito daga malaman da suke ganin wannan lafazi an ciro shi ne daga maganar zargi kun ga duk ai fassarar su tana magana ko maganganun suna karkata ne zuwa ga gefen fassarar kalmar da cewa ana nufin me nafsi ya ta zargi kanta zargi ake nufi ba talawuni da canzawa a hali da rashin tabbata a hali ba yace wa amma man ja'alaha min at-talawumi amma wanda ya sanya ta cewa an ciro wannan kalma ne daga talawumi wato talawuni da rashin tabbata a hali guda to ya faɗi wannan ne fali kasrati taraddudiha wa talawumiha to saboda yawan motsin ta da rashin wato tabbatar ta a hali guda da canje-canzanta nan talawumi na nufin bene talawuni kamar da fassara mana a baya wa annaha la tastaqirru ala halin wahidatin da kuma cewa ran baya tabbata a hali guda wal awwalu azhar amma a cikin waɗannan ma'anoni guda biyu wanda yafi zuhuri shine na farko ma'ana wanda ma'anar da tafi karkata zuwa ga daidai a waɗannan ma'anoni an fahimci abin da yake nufi shine zuhurin da yake nufi wanda tafi rinjaye a nan ita ce kalma ta farko wacce daga zargi yawwa farkon ba a farkon ambatansa na baya ba a wannan yake nufi yawwa ma'ana waɗanda ya zo ya ambaci ibarat na masu daga launi sannan ya ambaci talawumi ai kun ga farko talawumin ya fara ambata sannan me launi to amma wannan aqrabu maqsu abin nan mazkur yake nufi dan haka dai ana nufin dai ma'ana ta farko wadda idan aka faɗi wannan kalma ta allawama ana nufin mai zargin kansa yace fa inna hadha al ma'ana domin ko ita wannan ma'ana wacce ta addawum law urida inda ita ake nufi laqila al mutalawwima wato ran da baya tabbata a hali guda da sai a kira shi al mutalawwim wato al mutalawwim kamar za a ce mutum yana da yawan talawuni an gane sai ce kama yuqalu al mutalawwina ka gani wal mutaraddida abu kaza mai yawan canza launi abu kaza mai yawan kai kawo baya tabbata a mahalli guda walakin huwa sai dai kuma koda mun ce ji ibn qayyim koda duk da mun ce wannan ma'ana ta farko ita ce tafi bayyana to wannan din min lawazimil qawli al-awwal cewa ran baya tabbata a hali guda din yana daga cikin siffofin da suka lazimci mai zargin kansa din duk mai zargin kansa to ai bai tabbata a hali ɗaya ba to shine abin da ke bi ko ka dauki wancan ma'anar to wannan ta biyun ma tana nan a ciki dole tana tare yace fa innaha domin ko ita rai litalawumiha saboda rai yana zargin kansa a canje-canzansa wa adami sabati ha da rashin tabbatar mutum a hali guda taf'alu shay'a thumma talumu alai daga mutum zai aikata abu sai kuma ya zargi akai fatalawum dan haka canje-canza hali da rashin tabbata din min lawazimil lawmi yana cikin siffofin da in dai an samu zargin kai a kai to lalle akwai shi mana in dai mutum mai zargin kansa din ne to zaka ga ai ba a hali guda yake ba yau ya aikata abu bai kyautata a cikinsa ba ya zargi kansa ya aikata mummuna ya zargi kansa ashe dai ba a kan hali guda yake ba don haka dai talawuni yana nan tare da allawmi don haka kowanne muka ɗauka dai yana komawa zuwa ga abu ɗaya an ga ƙwarewar ta malam ta bayyana an fahimci zancensa to sai ce wani nafsu to amma wani zai iya zai kuma tambaya kila ya ce to shin malam ibnu qayyim bari in ma tambaya duk da baka nan a kusa amma ga amsar ya bayar shin wai shi mutum kowa hali ɗaya ne da shi yadda za ka ce wani nafsinsa lawwama ce wani kuma nafsinsa mutma'inna ce wani kuma nafsinsa ammaratun ce bisu'i haka yake a guda ɗaya siffa ɗaya kullum kowa ɗaya zai zaɓa abadan ko dai ka same shi wannan kawai gefe guda ba haɗawa da sauran ko kuwa abin yake to shine yake cewa a'a ba haka bane wan nafsu shi mutum qad takunu taratan ammaratan wa taratan lawamatan wa taratan mutma'inna rai daya shi yake nufin nan zatin mutum daya qad takunu taratan ammara wani lokacin zaka iya samun sa mai yawan umarni ne da mummunan aiki yana yawan umarni da abun mara kyau wa taratan lawwam wani lokacin kuma ka same shi mai zargin wa taratan mutma'ina wani lokacin kuma ka same shi mai nutsuwa dan haka waɗannan siffofin suna tattaruwa ne a nafsi daya yau ba kowane rai iya hali ɗaya yake ɗauka baya siffantuwa da ɗayan ba bal kai ba wai zancen a rayuwar mutum gaba ɗayansa tun daga shekarunsa na farkon haihuwa har ƙarshe shi ne yake siffantuwa yau wannan gobe wannan a'a fil yawmil wahidi aini guda wasa'ati wahida kai a sa'a ɗaya ma a lokaci guda yahsulu fiha hadha wa hadha wa hadha a ran mutum zaka samu a lokaci guda ya siffanta da waɗannan ma'ana akwai abinda ran ya umarni mummuna a lokaci guda akwai lokacin da yake zargin kansa akwai kuma lokacin da yake da nutsuwa da wani abu domin me mun fahimci mutum inna kamar da muka karanta makon da ya gabata ai zaka ga majalin sa fadi ne shi ko kamar da siffanta man duk ran da yake ya nutsu da Allah a matsayin rabban wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulan wal islamu dinan misali ai kaga sifofi ne sannan ya nutsu da Allah a matsayin madogararsa ya nutsu da gaskata Allah ya nutsu da Allah abun bauta don haka a wani wurin ya kyautata a wani wurin zaka samu cewa ya aikata wani abu mummuna saboda ransa ya umarce shi kaga ya zama ammar a wani wurin kuma ya aikata kuskure a wani wuri yana zargin kansa tare da cewa a gefen tawakkali ya dogara ga Allah don haka a lokaci guda mutma'inna a lokaci guda ammara a lokaci guda kuma me lawwama kun gane wannan shi ma sai ce wal hukmu amma hukunci da za a ce rai mai kaza ne lil ghalibi alaiha min ahwaliha yau in aka tashi yau mutum hukuncin guda ɗaya in za a yi masa to za a yi masa da galibi ne wanne ne ya fi yawa ya fi yawa a gefen izmi inani ko ya fi yawa a gefen zargin ko ya fi yawa a gefen umarni da mummuna fa kaunuha mutma'innatan wasfu madhillah shi dai a ce rai a siffanta ta da cewa mutma'inna ce to wannan sifa ce ta yabo abin kirki ne abin yabo kowa yana so a ce masa nafsinsa mutma'inna ce ko ba ka bane wa kaunuha ammaratan kasancewar kuma mai yawan umarni ne da mummunan aiki shine ammaratan bisu'i wasfu dhammin laha shi kuma mummuna siffa ce mummuna ta zargi wato siffa ce ta zargi ga shi rai din wa kaunuha lawwamatan amma kasancewar a ce rai mai yawan zargi ne ga kanta shi kuma wannan yanqasimu ila almadhi wa dhammi shi kuma ya kasu ba hali ɗaya bane ko dai mutum ya zama yana zargin kansa ne akan alheri da bai aikata ba kaga wannan la'allam mustahabbi ne bai aikata ba ko ba ka bane kuma hali ne na mutanen kirki yasa yana kyautata wa kansa yana ganin abin da yayi daidai ma yana ganin kaman bai kammala ba kaga wani halin mutumin kirki ne da halin fajiri shi kuma a gefe guda ya aikata mummuna yana zargin kansa ko kuma ya zama shi abin zargi saboda abin da ya aikata don haka wannan nisbi ne ya danganta sauran kuwa hali ne mutlaki guda daya in mutma'inna ce ranka ka zama me abin yabo in kuma ammara ce abin zargi idan kuma lawwama ce to ya danganta ko akan alheri ko akan sharri ayya bayyana tayi sai ce bi hasabi ma talumu alayhi gurgudan abinda kake zargin kanka din akai yawa la'alla kana zargin kanka ma akan yanzu wanda yake zargin kansa akan wani mustahabbi bai gama kammalawa ba ko wani abu ai kaga ba wani abu ne ba wani abu zuri amma mai zargin kansa akan ya aikata mummunan laifi fa kabira da sauransu ai kaga wannan nasa babban ne to kowa dai da nasa yace wal maqsudu abin da nake so in bayyana a wannan bigire a wannan littafi yanzu duka dauko wannan ma'anar da ya ambata mana dangane da nafsi mutma'inna lawwama da wai da wai yawa sai ce abin da nake so in faɗa dai asali shine zikru ilaji maradil qalbi ya koma mana farkon babin ko
yawwa so nake in faɗi maganin cutar zuciya bistila'in nafsil ammarati alayhi sakamakon wato rinjayen da annafsul ammara rai mai umarni da mummunan laifi take yi a kansa ma'ana idan mutum zuciyarsa bangaren kamar da muke yanzu a Hausance yace wata zuciyar ta ce mun kaza ko wata zuciyar ta ce mun kaza to idan mutum ya zama ransa ya umar mai yawan umartarsa ne da mummunan aiki sai ya rinjaye akan zuciyarsa to yaya maganin wannan zuciyar idan zuciya wannan virus din ya shiga cikin ta ya za a yi magani wannan virus din da ya shafi cewa annafsul ammara tafi karfinka kullum tana umartaka da aikata mummunan aiki ranka haka yake ba mutmainna bane ba lawama sai a gefan alheri ba a'a kullum ranka na umartaka san zuciyarka kake bi to yaya maganin wannan lamarin yake to dan haka abin da nake so in bayyana kenan an injimal walahu ila jani to irin wannan halin yana da magani ne to nan fa za mu shiga wasu kashe-kashe da malam zai shiga na darussa masu tsada inda ba za ka same su a wani littafin ba sai a nan ina fata da Allah ku kawo hankali ku fahimta musamman masu littafi mutum yana ɗaliban ilimi da malamai masu wa'azi kuma wata gona za mu shiga nan ta wa'azi duk mai son samo abin nasiha a masallaci da wa'azi to mun shigo mahallinsa akwai abubuwan tsinta na gyaran zuciya da yi wa mutane wa'azi a wannan bigire da za mu shiga maganin cutar da take da alaƙa da zuciyar ɗan adam ta ɓangaren in ransa yana umartarsa da mummunan abu iri biyu ne kun gane ni can na farko muhasabatuha na biyu wa mukhalafatuha ka riƙaiwa zuciyarka da ranka hisabi zauna ka riƙaiwa kanka hisabi wannan akan hisabin ina jin za mu ɗau darussa da yawa hisabin ya yi magana da yawa a kansa yadda za ka yi wa kanka hisabi na biyu kuma saɓawa son zuciyar in kana son ka ci nasara a kan annafsul ammara shi ne kai ta saɓa mata in zuciyarka wannan virus ɗin ya harbe ta ya shiga ciki ka rasa yadda za ka yi to waɗannan matakai su ne guda biyu riƙa wa kanka hisabi sannan kuma ka yi mai ka riƙa saɓawa wannan zuciya to kun ga ya faɗe su nan a dunƙule to kuma duk abin da zai zo nan gaba zancen ƙarin bayani ne da buɗaɗawa a kan hisabin da buɗaɗawa a kan mene mukhalafa ana fahimtar abin insha Allah to sai ya ce wahalakul qalbi halakar zuciya a ce zuciya ta halaka ta lalace ta ɓalɓalce ta halaka yana samuwa ne min ihmali muhasabatiha idan dai har mutum ya bar yi wa kansa hisabi to zuciyarsa ta halaka in dai ba za ka zauna kai wa kanka hisabi ba ka lissafa ayyukan da ka aikata a yi ne zai zo gaya mana shi kansa hisabin iri-iri in dai za ka bar ranka babu hisabi karfa wani ya ce hisabin ran kiyama ana nufin hisabin nan na duniya hisabin da kake wa kanka in ka zo kwanciya ana yi ba kowa ba ai wani yana kwanciya a gadon nan kafin ya juyi ɗaya ya gyara kwanciya bacci ya kwashe shi ko saboda ya wani ko zikirin ma bai ba zikirin bacci wani rabansa da shi ya manta ko dan ya kare kansa Allah kyauta wato muhimmancin abubuwan da suka shafi zikirin nan ku yi haƙuri mai ɗan digressing don fa'ida kun ga wannan abun akwai mutum yakan yi wani abu ba don ikhlasi ba ko don ya kare kansa ko to wani ko don ya kare kansa wani baya zikirin kwanciya wala zikirorin nan na kwanciya fa daga cikin abubuwan da mutum zai ga fa'idarsu a rayuwa ba sai an yi wani bincike ba wallahi suna ciki da zikirorin da mutum zai in zai tafiya galibi sai ka ga
nan da zaka yi wata tafiya wani abu da zai same ka sai kaga la'alla ka manta baka yi waɗannan azkar din ka daina manta waɗannan azkar din dan tafiya dai kowanne ma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ina cikin wani hadisi baya cikin dai Isra'iliyat naga malam Albani ya inganta shi cikin sahih al-jami' sahih al-jami' jami' sahih al-jami' as-saghir fi nasyuti ba Albani ya yake akan sa ya ware sahih da dha'ifi ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari cewa wata rana Allah madauki ya ce wa annabi Yahya yayi masa wahayi da wasu abubuwa guda biyar ya ga wa mutane sai dade bai ambata wa mutane ba shine annabi Isa yake tuna masa Allah fa ya ce ka fadi wasu abubuwa biyar ka ga wa mutane in baka fada ba fa ni zan fada saboda muhimmancin su kissa dai tana dan tsawo a ƙarshe shine ya tara mutane tunda sun yi zamani guda annabi hada annabi Isa ya tara bunu Isra'ila a Baitul Maqdis ya ga musu waɗannan abubuwa biyar abubuwan biyar sune tauhidi da sallah da azumi da kuma sadaka kaka iya shi kaman zakka ko nabiyar din yace shine zikrullah ambatan Allah sai yake ce da shi abin da yasa na dauko wannan misalin kenan a halin maganar kare kai daga abubuwa munana yace wallahi kaga zikirin Allah kwatankwacin sa kamar mutum ne da wata rinduna ta mayaka ta biyo shi ana neman sa za a kashe fatahassana bihisnin sai samu wata katanga mai ƙarfi wata ganuwar da ba a iya tsallako ta sai ya buya a ciki ko wani gida tsararre da ba yadda za a iya zuwa akan mutum kamar na saman dutse din nan yayi hausan ya buya ba yadda za a same shi sai ce to wallahi haka zikiri yake dangane da iblis in dai ka dage wa zikirin Allah kana ambatan Allah musamman irin wannan lokacin da zaka yi bacci din nan to tsakaninka da iblis fa kun yi sallama haka nan in ka tashi iblis ba dama ya kusance ka yana ganin ka zai canza hanya wannan ba shine aka ban raban sa yau ba saboda me ya tashi cikin zikirullah taka ka kiyaye waɗannan abu wannan abin ba maganar hisabi bane dai yasa na tsaya na tuno abin ne na ba mu dan fa'ida wallahi mu daina wasa da wannan abubuwan suna wato kar mu yi su kawai ma domin asali abin da ake so ka yi su don ibada ne ka yi su da ikhlasi to amma wani ko ba don ikhlasin ko ba don ibada ba yana tsoron wani abu ya same shi don wannan yake yi ko don wannan din mu riƙa yi tunda dai mun yarda ai Allah din muke so ya kare mu kuma Allah din muka ambata to ko don ka samu kariyar daga sharrin shaidan wallahi ka lazumci waɗannan zikirorin ka daina wasa da su Allah ka taimake mu Allah kuma ka tsare mu don haka yadda zuciya take halaka ta bangaren biyu ne maganin zuciyar da ba ta da lafiya da ta samu tasirantuwa da wannan virus din na rinjayen annafsul ammara a kanta shine abubuwa biyu ko dame-dame hisabi da kuma sabawa son zuciya to halakar ma ta wannan abubuwa biyu halakar zuciya yana faruwa ne in mutum baya wa kansa hisabi zancen hisabin ne sa hannu tuno zancen kwanciya babu zikiri ko to hisabin da in ka go kwanciya ka zauna dan Allah kafin baccin ya dauke ka kai wa kanka hisabin lissafo abubuwan da ka aikata a wannan yini tunda ka tashi da asuba ka ware gida biyu irin yadda za a sa maka aikin ka na mizani ran kiyama gida biyu ne da alheri da sharri ayyukan alherin da nayi a yau da Allah guda nawa ne ka lissafo nayi kaza nayi kaza na tashi da safe nayi sallah nayi azkar na je na gaida iyaye na mun yi kaza an kinta yara an tafi makaranta an yi duk abin da kake dai ambace shi wani abun ka zo faɗa wala sai ka ji kunya ba za ka faɗe shi ba gashi ba wani kake ga ba kai kadai kake magana da kanka sai ka ji kai ashe har da kaza ma na aikata tunda ya riga ya gudana zafi a lissafa shi ne a cikin ayyukanka to amfanin muhasabar shine me zaka tuno abin da ya kamata ka tuba akan sa sai ka tuba kuma suna nan da yawa in ku baka wannan muhasaba kullum haka kake abinka gaba gadi to lalle akwai halaka a ciki wa min muwafaqatiha hakanan halakar rai yana samuwa ne idan kai muwafaqa da ran abinda take so din ka bi ta akai san zuciya ka bi san zuciyar kace aje a ci gaba uttiba hawaha da kuma bin abinda ran yake so wa fil hadith alladhi rawahu احمد وغيره من حديث شداد بن اوس daga hadisin da al-imam ahmad ya rawaito da shi da wani wanda ba shi ba mana ba imam ahmad kawai ba daga hadisin shaddad ibn aus qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace al-kayyis mutum mai hankali shine man dana nafsahu mutumin da yawa kansa hisabi wa amila lima ba'da al-maut kuma ya rika aiki domin abin da zai hadu da shi bayan mutuwa wannan shine mai hankali mutum mai hankali shine mai kansa hisabi kuma aikin sa kullum yana tuna gobe kiyama shine abin nufi da amila lima ba'da al-maut yana tuna kiyama in ya aikata kaza alheri ne zai ganshi in ya aikata kaza sharri ne zai ganshi wal ajizu gajiyayye kuwa man atba'a nafsahu hawa shine wanda ya bi son zuciyarsa wata manna ala Allah ya rika gurace ga Allah cewa yana ya saki kansa gaba gadi yana talefuka yana saki jiki kuma cewa Allah mai gafara ne shine abinda ake nufi anan wata manna ala Allah yana ta burin cewa Allah zai gafarta masa amma kuma bai yi shirin ya tuba ba laifi yake bai daina ba ba tuba ba hisabi kuma ya saki jiki cewa to ai Allah gafurur rahim ai akwai masu irin wannan aiko to babu mai halaka irin wannan kun ga wannan mai hankali ne wannan kuma gajiyayye ne wanda ya gaza ya taimaka wa kansa yace dana nafsahu ma'anarsa shine hasabaha dama dana ma'anarsa ba asali yana zuwa da adanahu ata'ahu nan sannan kuma dana ana nufin adana lahu ya kaskanta gare shi ya kuma adana har yanzu har ma'anarsa hasaba nafsahu to wannan shi yake nufi ana wa zakar al-imam ahmad an umar to wannan hadisin dai akwai magana ko a kansa mun duba ya ce musnad na imam ahmad wa rawahu aidan ibn al-mubarak abdullah ibn al-mubarak ya rawato shi fi kitab az-zuhdi wa abu daud at-tayalisi wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn abi dunya fi muhasabati nafsi musan ibnu abi dunya abubuwa da yawa yana da littafi akai wal bazzar wa tabarani fi al mu'jam al kabir wa ibn adi fi al kamil da sunan da ya ambata wa abu nu'aym fi hilyat al awliya wa ghayruhum qala al tirmidhi hadha hadith hasan wa sahahahu al hakim wa ta'aqqabahu al dhahabi bi qawlihi la wallahi amma zahabi da yazo a cikin at-talkhis sai ce a wallahi tashihin da hakim yayin sai sahihi ne sai a yace la wallah abubakar ibnu abi maryam dake cikin isnadin wahin mai launi ne wuhu fi as-silsila ad-da'ifa kuma hadisin yana nan a cikin as-silsila ad-da'ifa na malam albani don haka hadisi dai bai inganta ba an fahimta shi wannan hadisi duk yana cikin hadisai da masu wa'azi suke amfani da shi da yawa amma ba ingantacce bane kuma akwai wasu hadisan daban waɗanda wannan ma'anar an ambace su ko an ambace ta a cikin su dan haka fa fiha ghunyatun an alhadith ad-da'if amma dai mun sani malamai sukan ambaci wannan saboda sun san masu karantawa sun san isnadin kuma su za su hukunci akai amma dai yana da munasaba a ambace shi a wannan wuri wa zakar al-imam ahmad an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu qala
kun san wannan hadisin da ma shi ba ko galibi malami suna yawan ambatan sa wato asar na sayyidina umar radiyallahu ta'ala an da yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin ai muku in ka tashi wa kanka hisabi ba dama ka ce baka yi wa kanka adalci ba ko tunda kai ne kanka kuma kafi kowa san kanka wajibi ne ka yi wa kanka adalci fa'idar hisabin shine dole ne ka tuna wa kanka abin da baka kyauta ba a cikin sa in koyi maka za a yi to zai iya zama mai adalci ko marar adalci in dan adam ne yake to amma ka tuno waye mai ma hisabi dan kiyama Allah Allah mai adalci Allah ba zai zalunce ka ba don haka wanda Allah zai maka ma sai fi maka rahama ko ba haka bane domin Allah ya fi ka tausayin kanka duk irin yadda kake son kanka da tausayin kanka to Allah ya fi ka son kanka da tausayin kanka shi amfanin wannan kai wa kanka na duniyar dan ya rage maka abin da za a lissafa ne na lahira domin duk abin da kai wa kanka hisabi a kansa sai ka go ka daina na laifi to fa shi kenan shafe shi za a yi ran kiyama ba za a ambace shi ba kaga ka taimaka ko baka taimaka ba kai ka taimaka wa kanka don haka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kuma da dama mutum ala nafsihi mene basira ko ya fi sanin kansa duk inda za a yi a yaba maka a ce kai mutumin kirki ne to ka fi kowa sanin kai kanka yau ka fi kowa sanin kai mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba to zauna kai tsam dan Allah wanda duk baya wannan hisabin dan Allah yau ka fara idan wannan fa'idar ita ce kawai abin da ka samu a darasin yau to dan Allah ka fara tsabbaka shi daga yau a rayuwarka kullu kafin bacci ya kwashe ka in ma kana tsoron in ka kwanta baccin zai kwashe ka da kai alolarka ta bacci ka zauna a bakin gadan ko a kan katifarka zaman harbe kai wannan hisabin tukuna kafin ka kwanta ka tuno abubuwan da ka aikata a yinin nan kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza sai kuma kai wa kanka hukunci yanzu idan da a kotu kowace kotu kowa ya je shi ake bawa dama ya wa kansa hukunci ya kuke gani me za a yi da an kawo ka kara sai alkali fito bari ya sauka sai baka wuri zauna kai akan mahallin alkali sai a baka littafan a baka me duka ka binciko hukuncin kanka ka baiwa kanka zamu yi kanmu hukunci to wannan abun kai wa kanka wannan hisabin insha Allah za ka ga wani gyara a cikin zuciyarka zuciyarka za ta gyaru kuma ayyukanka za su gyaru to yake ci gaba yake cewa wazinu anfusakum qabla an tuzanu ku auna kanku kafin a auna ku in ka bari mutane za su yi ma hisabi to mutane ba za su yi ma adalci ba saboda mutane za su in tsilaki ne daga asalinsu me asalin mutum innahu kana zaluman jahula na farko sun ba su fahimce ka ba za su yi amfani da zahirin abin da suka gani shi kuma hukunci akan kowanne abu in Allah ne zai yi shi yana amfani da zuciyarka shi ya san zuciya don haka shi yasa in kai a kuskure ya san kuskure kai dan adam ko in ya ga zahiri ka aikata wani abu bai san kuskure bane don haka zai ma hukunci ya yada ka aikata kaza ka aikata kaza ba ka da kirki ashe wani kaza ashe wani kaza kila abin ma da kai tun a zuciyarka ba kai nufin mummunan abu ba da kyakkyawan niyya kai sai kai kuskure don haka dan adam ba mai hukunci bane na daidai Allah ne mai hukunci daidai don haka ba inda za ka samu adalci in ba kai kai wa kanka ba ka zauna kai wa kanka kar ka bari dan adam ya maka ka zauna kai wa kanka ka rage adadin abin da Allah zai maka rankiya ba to shine ka zama mai hankali wazinu anfusakum qabla an tuzan fa innahu yace domin yin hakan ahwanu alaikum fil hisabi gadan an tuhasibu anfusakum yau wato ahwanu alaikum
an tuhasibu anfusakum al-yawm an gane fil hisabi gadan ma'ana ya bi muku sauki ku yi wa kanku hisabi a yau fiye da a ce an muku hisabi gobe kun gane abin nufi yawwa shine abin da ke fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi gadan abin da yafi muku sauki akan hisabun gobe shine an tuhasibu anfusakum al-yawm ku yi wa kanku hisabi yau وتزينوا للعرض الأكبر كما كنت كي أدو دمو العرض الأكبر دنجنا ده حدود ده ذائي قال لا أقبان أبنجيدي سيود ده ذائي قوبي ما في جرمة وتترين قيامة يومئذ تعرضون أرانا ده ذائي بجلو دكو لا تخفى منكم خافية أرانا ده دك ونا أبو ميقويا بذيقويا با باب ونا أبو دكو كي إسكو قوي da abin da kake boyewa baka so a sani in ka shiga cikin bargonka kana yi in kana kaza kana yi lokacin da kake kai kadai kai kaza kai kaza kai kaza ka bude wuri kaza kai kaza ka taba kaza kai duk abin da baka so a sani ne ranan zai bayyana in ku kai hisabi yanzu la'alla ka samu tawfiki ka daina la'alla ka samu tawfiki ka daina Allah ba mu tawfiki kun san hanyoyin samun tawfiki la ilaha illallah batri ya mutu mal ibn qayyim ya ambaci hanyoyin samun tawfiki ba a wannan bugiran bane ko da ke lokacin mu ya kure ko in kana son ka samu tawfiki a rayuwa akwai hanyoyi bakwai me tawfiki me dacewa yin abu a daidai malamai suna cewa abinda ake mai tawfiki shine Allah ya kilaka rabbuka ila nafsik wurge wannan Allah ya kilaka rabbuka ila nafsik shine ma'anar tawfiki kada ubangijinka ya kyale ka ka dogara da kanka duk abinda ka tashi sai Allah tallafa ma wannan shine tawfiki an fahimci abu yauwa duk abinda ka tashi Allah ba zai kyale ka ba to ana samun tawfiki da hanyoyi bakwai a wani wurin Ibn Qayyim ya faɗi wannan na farko ikhlasin aiki na biyu yawaita addu'a na uku ƙarfin tawakkuli ala Allah tawakkali ga Allah na hudu neman ilimin addini na biyar zage dantse wajen ibada na shida zama da mutanen kirki na bakwai nisantar mutanen banza to in ka lazumci waɗannan abubuwa Allah zai baka tawfiki a rayuwarka kuma ka dage a kansu za ka ga Allah ba zai barka ba Allah zai rika shigowa cikin lamarinka duk abin da ya dame ka to za ka ga Allah ya sanya hannu a ciki ya tallafa maka ba za ka balbalce ba ba za ka lalace ba ya Allah muna roƙonka ka ba mu tawfiki ina ga sai mu tsaya nan ذا متاجين ذي وذكر أيضا عن الحسن قال لا يلف المؤمن لا يحاسب إلا يحاسب نفسه ثم بش إن شاء الله ما كم يزوا سي متاجش أكنسا ذي زن شينا ديوا كم إن زمان من بارا كنا أبين ذي شافي حسابي ذي زو كسامن يدلك وكان كحسابي حسابي إلي كذا حسابي إلي كذا يا الله من لوكو كبامو توفيق كبامو داشي وادي حسابي وكمو الله كم كجافر سامن عند ذاك من حسابي Allah ka yafi mana laifuka mu abinda muke a koye babu wanda ya sani ya Allah ka ba mu ikon dainawa Allah ka gafarta mana shi Allah kuma ka sa da kanmu mu daina mu tuba mu koma zuwa gare ka sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika